En Europe aussi,
oui,
il y a beaucoup de jeunes.
Il y a des matchs qui se jouent là-bas maintenant aussi.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan dare na Litinin 17 ga watan Fabrairu shekarar 2025. Mahmud Lalo ne tare da Murtala Faruk Sanyi da muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe 8:30 kenan agogon Ghana. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a Najeriya hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta ƙasa NAFDAC ta ce ta gano wata kasuwa da ake hada-hadar jabin magunguna a jihar Abia da ke yankin kudu maso gabashin ƙasar.
Hukumar ta NAFDAC ta ce ta kama wani mashin wanda ake amfani da shi wajen makala musu sabbin takardu da ke nuna magungunan sababbi ne ful.
Sannan muna kuma tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma. A yau shirin ya haska fitila ne akan matakan gudanar da cinikayyar albasa a tsakanin ƙasashen Afirka da babu tsangwama da kuma kare muradun manoma da 'yan kasuwar ta a nahiyar. Sannan muna tafa da labaran wasanni, to amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan dare. Wasu hare-haren jiragen saman yakin Amurka sun halaka mayakan sa-kai 16 da ke da alaka da kungiyar IS a arewacin Somalia. Mai magana da yawun rundunar tsaro a yankin Puntland, Brigadier General Mahmud Muhammad Ahmed, shine ya bayyana adadin waɗanda suka mutu a wata hira da sashen Somalia na muryar Amurka. Ahmed ya ce harin da jami'an kawancen tsaronmu na ƙasa da ƙasa suka kai ya kashe akalla 'yan ta'adda 16, ciki har da wasu manyan mutane biyu da aka bayyana a matsayin masu ƙera bamabamai na ƙungiyar. An kuma lalata wata masana'antar ƙera bamabamai. Ya ce jami'an yankin na ƙoƙarin tabbatar da sunaye da ƙasashen asali na masu ƙera bamabaman. Ya kara da cewa da ɗaya daular Larabawa ta taka rawa a harin na jiya Lahadi. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya ziyarci ƙasar Saudiya a yau Litinin domin tattauna batun shirin tsagaita buɗe wuta tsakanin Isra'ila da Hamas da kuma makomar zirin Gaza idan aka kawo ƙarshen yakin. Ofishin jakadancin Saudiya a nan Washington ya ce sabon babban jami'in diplomasiyya na Amurka ya gana da ministan harkokin wajen Saudiya Faisal bin Farhan, kuma ana sa ran zai gana da yarima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman. Ana sa ran tattaunawar tasu za ta ta'allaka ne kan kiran da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na kwashe Falasɗinawa miliyan 2,300 daga Gaza zuwa ƙasashen da ke makwabtaka da su, inda Amurka za ta sake farfado da zirin da ke gabar tekun Mediterranean tare da mallakarsa. Ƙasashen Larabawa ciki har da ita Saudiya din sun nuna adawa da shirin na Trump, suna kuma ci gaba da goyon bayan kafa kasar Falasɗinu mai cin gashin kanta da ta hada da Gaza don tawanzu a gefen Isra'ila. Wannan nema matsayar Amurka tsawon shekaru, amma yanzu da alama za ta sabawa duk wani kira na mallakar yankin ga Amurka da kuma fitar da Falasɗinawa ba tare da wani ƴancin dawowa ba da zarar an sake gina yankin. Kasar Rasha ta saki wani ba Amurke da aka kama a wannan watan bisa tuhumar safarar miyagun kwayoyi, kamar yadda kafafen yaɗa labaran Rasha da wani jami'in Amurka suka bayyana. Matakin na zuwa ne gabanin wata tattaunawa tsakanin Rasha da Amurka a kasar Saudiya. An tsare Carlo Bias mai shekaru 28 a ranar 7 ga watan Fabrairu a filin jirgin saman Vnukovo na Moscow, bayan da jami'an kwastam suka gano wani kullin tabar wiwi a cikin kayansa. A yau Litinin, wata kafar yaɗa labarai mai zaman kanta ta Rasha Medusa ta ba da rahoto tana mai ambato wani sakon da iyayen baya suka wallafa a kafar sadarwa ta Facebook cewa an sake shi kuma yana ofishin jakadancin Amurka da ke Moscow, inda yake zaman jiran lokacin da za a saka shi jirgi zuwa gida. Wani jami'in Amurka ya tabbatarwa da kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa an sako bias da yammacin jiya Lahadi. Jami'in ya yi magana kan sharaɗin ɓoye sunansa saboda ba su da izinin tattaunawa kan wasu muhimman batutuwa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wani harin da 'yan bindiga suka kai kan wani sansanin soji ya yi sanadiyar mutuwar sojoji 6 a arewacin ƙasar Benin, inda dakarun gwamnati yake kokarin dakile hare-haren kan iyaka da kungiyoyin tsatsauran ra'ayin Islama dauke da makamai suke kaiwa, inji kakakin rundunar a rangamar da aka yi a ranar Asabar, ta kuma yi sanadin mutuwar 'yan ta'adda 17, kamar yadda mai magana da yawun rundunar sojin Ebenezer Honfoga ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters a yammacin jiya Lahadi ba tare da yin ƙarin bayani ba. Harin ya biyo ne bayan kashe sojoji da dama a cikin watan Janairu a wani hari da aka kai a yankin Alibori da ke arewacin kasar, wanda ke kai iyaka da jamhuriyar Niger da Burkina Faso, waɗanda ke fama da tashe-tashen hankula. Jamhuriyar Benin da makwabciyarta a kasar Togo da ke gabar teku duk sun fuskanci hare-hare a cikin 'yan shekarun nan, yayin da kungiyoyin da ke da alaka da IS da Al-Qaeda suka faɗaɗa zamansu a yankin da ke tsakiyar yankin Sahel na yammacin Afirka zuwa arewa. Wani gini da ya ruguje a babban birnin Masar ya yi sanadin mutuwar mutane 10 tare da jikkata wasu 8 a yau Litinin, yayin da wasu da dama suka bace a ƙarƙashin baragozan ginin, kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar suka ruwaito. A aiki da motocin ɗaukar marasa lafiya zuwa wurin da lamarin ya auku a unguwar ma'aikata da ke Kirdasa, inda jami'an tsaron farar hula suke neman mutanen da ake tunanin sun bace a ƙarƙashin baragozan ginin, a cewar jaridar Al-Akhbar Al-Yawm. Wasu shaidun gani da ido sun fadawa kafar yaɗa labaran gwamnatin kasar cewa fashewar tukunyar gas ce ta haddasa rugujewar ginin, kuma 'yan sanda na ci gaba da bincike. Ana aiwatar da ka'idojin gini ba kamar yadda ya kamata ba a cikin babban birnin na Al-Qahira mai mazauna sama da mutane miliyan 26. Garin ya yi ta fama da munanan rugujewar gine-gine da dama a cikin 'yan shekarun nan saboda taɓarɓarewar yanayin wasu da kuma rashin bin ka'idojin gine-gine.
A gaida Murtala Faruk Sanyi ne da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta NAFDAC a Najeriya ta ce ta gano wata kasuwa da ake hada-hadar jabin magunguna a jihar Abia da ke yankin kudu maso gabashin kasar, hada da wasu manyan na'urori da ake amfani da su wajen buga takardun bogi ga jabin magungunan. Wakilinmu na yankin Niger Delta, Lamid Abubakar Sokoto, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Hukumar kula da tsaftar abinci da magunguna ta ƙasa, wato NAFDAC, ta gano wata katafaririn kasuwa ta sayar da jabin magunguna a jihar Abia da ke kudu maso gabashin ƙasar. Hukumar dai ta ce ta ci wannan nasarar ne sakamakon wani aiki na haɗin gwiwa tare da ɗimbin jami'an tsaro da suka haɗa da soji da 'yan sanda da jami'an farin kaya. Hukumar ta NAFDAC dai ta ce ta samu nasarar kama magunguna da dama waɗanda tuni suka ƙara aiki kuma ana ci gaba da amfani da su. Hukumar ta NAFDAC ta ce ta kama wani mashin wanda ake amfani da shi wajen makala musu sabbin takardu da ke nuna magungunan sababbi ne ful. Kan wannan matsalar ce dai ya sa na tuntuɓi babbar darabta ta hukumar ta NAFDAC ta ƙasa, Farfesa Mujisola Adeyeye.
Mitigation of substandard falsified medicines is in our national action plan. It is part and parcel.
Tana cewa ne mun samu nasarar kawar da jabin magunguna a sassa daban-daban na kudu maso gabashin kasar, hakan na cikin manyan ƙudurorin da muka sa a gaba, kuma mun lura da cewa mafi yawancin shaguna ana sayar da irin waɗannan jabin magunguna a kudu maso gabashin kasar waɗanda wa'adinsu ya riga ya ƙare. Mun kama mutane da dama, wasunsu sun gudu, amma kuma a shirye muke mu tabbatar da cewa mun samu nasarar hukunta waɗanda suke hannu. Za mu ci gaba da ƙalubalantar masu shigowa da jabin magunguna a sassa daban-daban na Najeriya.
That we're going to ensure that we eliminate substandard falsified medicine in Nigeria.
Da hakan kuma na tuntuɓi wani pharmacy kuma ya yi ƙarin bayani kan cewar suna samun ingantattun magunguna, ya ce.
Tunana pharmacist Gazali Attahiru. Akwai hanyoyi da ake amfani da su hanyar gwaji a ɗakunan gwaje-gwaje a tabbatar da inganci, sannan akwai hanyoyi ta laka'ari da yanayi. Akwai abubuwa da yawa da idan shi wanda yake da ilimi akan magani ya duba, to zai iya ce maka wannan magani ingantacce ne, wannan kuma ba ingantacce ba ne. Shi yasa ko da ƙungiyoyi da ke shigowa da magunguna daga ƙasashen waje ma So ko kyauta suka kawo dole sai sun bi karkashin wannan ma'aikata domin mu iya gane wayannan magungunan ingantattu ne don wasu ko suke zuwa ma sun riga sun mutu.
Naji ta bakin wasu 'yan Najeriya waɗanda suka taɓa haɗuwa da jabin magunguna kuma ga abin da suke cewa.
It's good that the market was shut because I was a victim last week. I bought a drug. Unfortunately,
tana cewa ne sunana Boma. Tace dangane da batun jabin magunguna ana amfani da shi a ko ina a sassan daban-daban na ƙasa. Na taɓa amfani da jabin magani sai daga bayan na sha na fahimci cewa ashe jabin magani ne wanda na riga na yi amfani da shi kuma matakin da hukumar ta NAFDAC ta ɗauka. Abin yabawa ne amfani da jabin magani babban gararri ne a Najeriya.
Lalle na taɓa shan magani na tasha ne ya tasha ne da shabin warki ba. Na je na yi magana da likita, likita ya ce min in kawo magani. Ako da aka duba maganin expired one ne. So ina jan hankalin mutane da so san inda za su sayi magani.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
A gaida Lamido Abubakar Sokoto, yanzu kuma ga shirin ƴan ƙasa da hukuma.
Yan ƙasa da hukuma
a Afirka mutum ne yan dace hanshaki kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi ta tacce da farida baki ne yiko na
masare. Assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Albasa dai tana cikin abin da yake karfafa tattalin arzikin musamman Niger da kuma har abin nan Nigeria.
Ku kasashen waje zaka ka sayi wani abu indai kana da kuɗin ka ga konta in ka zo can kana iya zuwa banki ka ƙara ka so ka hiddo kuɗin ka ka zo ka biya ka dawo bisa hanyarka.
Matakan gudanar da cinikayyar albasa a tsakanin kasashen Afirka babu tsangwama da kuma kare muradin manomanta a nahiyar shine batun mu na yau. A daga cimu
kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka.
Madalla masu saurare, batun kare hakkoki da dukiyar masu sana'ar noma albasa a sassan nahiyar Afirka shine mamaye ajandar taron kungiyoyin manoman albasar da ya wakana a ƙarshen watan jiya a jamhuriyar Niger. Taron wanda ya gudana a ƙarƙashin kulawar ma'aikatar ayyukan noma ta jihar Tawa a jamhuriyar Niger ɗin ya mai da hankali ne wajen tattaunawa akan al'amuran da suka shafi makomar manoman albasa da masu kasuwancinta a tsakanin ƙasashen Afirka musamman Nigeria, Niger, Ghana da Cote d'Ivoire da sauransu. Baya ga haka mallarta taron sun faɗakar da juna kan bukatar rungumar bankuna wajen tafiyar da harkokinsu na cinikayya maimakon yawo da ruwan kuɗaɗe a jaka, al'amarin da ke sanyawa su faɗa tarkon 'yan ta'adda yayin da a wasu lokutan kuma 'ya'yan ƙungiyar suke fuskantar tuhuma daga hukumomin tsaro na gwamnati da ke zarginsu da cewa suna ma amfani ne da kuɗaɗen wajen tallafawa masu ayyukan ta'addanci musamman kari da kalubalen tsaro da wasu kasashen Afirka ta yamma ke fuskanta. Kazalika taron ya ankar da masu hada-hadar noman albasa da cinikayyarta kan tanade-tanaden dokokin cinikayya na kungiyar tarayyar Afirka wato AU, kamar yadda shugaban kungiyar manoman albasan na Afirka baki daya ya yi karin bayani yayin hira da abokin aikin mu Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni.
Sunana Aliyu mai ta samu isa. Na farko muna kokari mu yi amfani da wannan kasuwanci kasuwa na bai guda na Afirka gaba daya wanda ake cewa African Continental Free Trade Agreement wanda ya bada dama cewa kasashen Afirka suna iya kasuwanci da juna ba tare da wani shinge ko shamaki ko wani abu ba. To za mu yi amfani da wannan tsari na Afirka da kuma tsari na biyan kuɗi na bai guda wanda ake ce ma Pan-African Payment Settlement System da kuma mutanenmu su iya hudda da banki maimakon hudayen da ake yi da kuɗi cikin jaka ko cikin radio a koma ana hudda da kudi cikin account daga kasiyan magana ta biya ka account kasiyan ma Nigeria ta biya ka account Cote d'Ivoire da duk sauran kasashe kai ma in zaka siya ka siya ka biya da account ta haka gwamnati na iya gano yawan albasan ta take fita tana iya gano yawan albasan da ke shigowa tana iya amfani da wa'annan statistics din ta sa ta yi gudanar da kasahin kudinta ko kuma in tana so ta yi doka ko ta dauki wani hukunci bisa ga wannan kididdigan za ta yi amfani da shi ta yi ma al'umman kasa aiki mai kyau
shi ma sabon shugaban kungiyar amfo ta manoman albasa ta kasa na jamhuriyar Niger cewa da Musa Nuhu na garin Tsarnawa yayi irin wannan kira a wannan shirin na ɗan kasa da hukuma ga masu harkokin albasa na kasa da kasa
an ba mu nauyi na shekara biyar ga rayuwa abinda lokaci Allah ya gwada mana wanda za mu samu abinda mun ka hodi ga abinda mun ka yi busu misali yanzu ko kasashen waje zaka ka sai wani abu in dai kana da kudin ka ga kwanta in ka zo can kana iya zuwa banki in ka ƙara kaso ka hiddo kudin ka ka zo ka biya kaga ka dawo bisa hanyarka ba sai ka sa kudi aljihu ka tai da su kaga kudin ka dauki kudi masu yawa ga aljihunka na harko kai dai baka da kwana kun baka da kwanciyar hankali in ma cikin mota na kake tsautsauce na kake ko ni sai ka azabi to kaga gara suna kwantikin ka zaman su in ka kai inda zaka aiki da su sai ka zo ka dauko kai aikin da zaka yi da su jan kunnan mutane na dai su kiyaye uwa gaskiya tunda in ka ga kidi ya canza ko rawa ma ta canza lokaci ne yanzu sai dai Allah ya kare
duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da wadan sunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta
To yayin da jagororin kungiyar masu noman albasa da cinikayyarta a nahiyar Afirka ke jan hankalin mambobin su game da mahimmancin rungumar tsarin zamani na cinikayya ta banki masu nazarin al'amuran yau da kullum na ganin cewa akwai kalubale a wannan tsari duk da cewa al'amari ne wanda zamani ya zo da shi kuma dole a bi shi amma dai akwai buƙatar hukumomi ko kuma gwamnatocin ƙasashen Afirka su ɗauki wasu matakai domin magance ƙalubalen da manazartan suka haƙaito kamar yadda Comrade Yahaya Shu'aibu Ungogo guda cikin manazartan ke faɗi
duk da dai wannan agreement bai fara aiki ga dangadan a ƙasashen Afirka ba to amma kana maganar irin matsalolin da kananan ƴan kasuwa suke fuskanta musamman ma kananan ƴan kasuwanmu wanda suke ba sa bin tafarki na zamani na hudda na kuɗi da kuma hudda na kasuwanci mutum ne kawai zai ɗebi kuɗinsa ya tafi wata ƙasa ƙasar kuma kasuwanni ne ƙanana waɗanda kawai za a je a bada kuɗi a siyo kayayyaki ba tare da amfani da banki ba ko ta hanya ta zamani na cinikayya babu hakikanin watan tsari na samar da irin wannan kayayyakin da za a yi hudar cinikayya musamman ma a kasuwanni na karkara ko kasuwanni na ƙauyuka wanda mutum zai je ya sayi wani abu domin shi mutum ya zo ya kawo kayansa abin da ke bukata shi ne kawai a bashi kuɗi ya tafi ko da za a iya amfani da bankuna ko su tsari za a samar da kuɗaɗe ta hanyar wannan digital economy zai wahala ya samu saboda irin cikas na rashin irin kayayyakin da ya kamata abinda ake nufi misali kamar banki ko wutar lantarki ko hanyoyin sadarwa da ake amfani da data a cikin birnin ma suna iya zama cikas sannan kuma ga hanyoyi na damfara da wasu sukan amfani da su mutum zai je ya sa kuɗi yi ma ya nuna ma cewa ya tura ma kuɗin kuma daga baya ga alert ka gani amma don haka gaskiyar magana abu ne mai wahalar gaske sai dai kawai su shugabannin kasashen Afirka ya zama wajibi su tayar haikan wajen ganin sun samar da yanayi mai kyau na ganin cewa an samu nasarar wannan al'amari
masu ware ƙarshen shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
ba ma su siya azar maula ba makiyayanci dillalai ba da idan masu tuba da wannan ba
a gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma ga labaran wasanni tare da Murtala Faruk Sanginna.
Mai horar da 'yan wasan kungiyar Manchester City ta Ingila Pep Guardiola ya bayyana cewa da wuya kungiyar ta iya shawo kan Real Madrid har ta iya doke ta domin tsallakewa zuwa matakin 16 na gasar zakarun Turai. A wasan farko ta yada kanin wani tsallakewa zuwa matakin da suka fafata da Real din a makon jiya. City din ta sha kashi a cikin gidanta na Etihad da ci 3-2. To sai dai duk da hubbasan da ta yi na lallasa Newcastle da ci 4 da nema a wasan gasar Premier karshen mako. Guardiola na ganin da wuya hakan yayi tasiri a wasa ta biyu da za su ziyarci Real Madrid a ranar Laraba. Yana mai bayyana cewa damar kungiyar na doke Real a wasar kashi 1 ne kacala cikin 100. A wani labarin kuma kungiyar ta Manchester City na fuskantar barazanar hukuncin zaftare mata maki a teburin gasar Premier idan har an kama ta da laifi a tuhume-tuhumen zargin aikata ba daidai ba ta bangaren kashe kudade ba bisa ka'ida ba. Ba wannan ne karon farko da City din da yanzu haka ita ce zakarun Ingila take fuskantar irin wannan hukunci mai tsanani ba. Kuma yanzu haka ana nan ana kammala bincike kan tuhume-tuhume har 115 da ake yi wa kungiyar da suka shafi tafiyar da kudade ba bisa ka'ida ba, waɗanda idan suka tabbata za su iya haifar da hukuncin zaftare mata maki 60-100. Yanzu haka kuma City din tare da duniyar kwallon kafa suna dakon jiran hukuncin kan tuhume-tuhumen waɗanda za su iya haifar da matsaloli da dama ga kungiyar, kama daga rage mata maki da takunkumin cefanen 'yan wasa har ya zuwa fitar da ita daga gasar Premier. A can baya kungiyoyin Everton da Nottingham Forest sun taɓa samun irin wannan hukunci kan saba dokokin kasuwanci da riba a kakar wasannin da ta gabata, inda aka so ma shata wannan tubalin, inda ake ganin na Manchester City din zai zarta na waɗannan kungiyoyin. A bangaren wasan tennis kuma hukuncin dakatarwa ta tsawon watanni da aka yi wa mutum na farko a duniyar tennis Janet Sina ta janyo cece-kuce a tsakanin masu ruwa da tsaki a wasan na tennis a duniya. Hukumar yaƙi da shan ƙwayoyi masu ƙara kuzari ce ta yanke wa Sina hukuncin dakatarwa ta tsawon watanni 3 daga ranar 9 ga wannan watan na Fabrairu, bayan da aka same shi da laifin amfani da ƙwayoyin ƙara kuzari a gwaji biyu da aka yi masa a cikin shekarar da ta gabata. To sai dai ɗan wasan ɗan ƙasar Italiya mai shekaru 23 da ya lashe babbar gasar tennis ta Australian Open ta bana da aka gudanar a watan da ya gabata zai sami damar fafata babbar gasar tennis ta Grand Slam ta gaba a gasar French Open da za a soma a ranar 19 ga watan Mayu, kwanaki 5 bayan karewar hukuncin dakatarwarsa a ranar 4 ga watan na Mayu. Da farko dai hukumar ta kudiri aniyar dakatar da shi har na tsawon shekaru 2, to amma kuma ta cimma matsayar wata 3 bayan ta amince da cewar dan wasan ya sha maganin ba tare da saninsa ba, kuma bai yi niyyar cutarwa ba. To ƙarshen labarin wasannin kenan. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
A gaida Murtala, to kafin mu ƙarƙare shirin mu shakata da wannan waka.
Ba ku ishara ke yi ma wani yayi gida ya yi moton ga mata ya tara, sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ƙaunanku. Wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma, riguna sun kai goma, sannan wani ba da silifas duka Allah na ƙaunanku. Wani yana da ɗaki nasa, in yayi gado ya ƙare, yayi mataras ya sanya, kuma yayi katifa nasa, ga rediyo ga canja, ga ku kafet fa a ɗaki handa kujeri nasa, sannan wani ba shi da ke so duka Allah na ƙaunanku. Allah na ƙaunanku shi dai mai fa kuɗin can, wani aiki ya yi ma Allah ya ji daɗi ya ba shi abinsa, gai kwa da baka da ahu wani aibu kai wa Allah ya ji zahiya naka abunsa, shi fa Allah sarki iko duk yanda ya so baiwarsa, nake kuma ikon nasa, o Allah saki ne ko shin malan in ka gane abun da tabara ibaka to malan galaka gode mutukan kuma kai mutunci ranan karan ku da Allah to ranan ka sha duka walakini yana tikaka sumaraya suna canje ne ko ko hakuri ban bashi bayan ku hakuri ban bashi sai dai ta zuga aido kan sumaraya suna canje haba Allah ga bayinka albarkan manzan Allah haba Allah sarki iko wani ga marasan di tasa ga haishal kuma tasa ga galbonan tasa 68 duka nashi sannan wani bashi da taya to duka Allah na kaurarku to duka Allah na kaurarku dubai jama'a sun gane Allah sarki iko wani yayi makaranta malam yayi sakandare malam yayi middle ya kare yayi high university ya sauka America na Russia dai mai ilimi ya kai shi sannan wani bashi da biro to duka Allah na kaurarku tunda Allah ya san waicen sannan Allah ya san wannan to duka Allah shi yayi ku dubai jama'a sun gane Allah sarki iko wani yayi makaranta malam yayi sakandare malam yayi middle ya kare yayi high university ya sauka America na Russia dai mai ilimi ya kai shi sannan wani bashi da biro to duka Allah na kaurarku tunda Allah ya san
wancan
sannan Allah ya
san talai cikin dan Maraya Jos. Yanzu kuma ga Murtala ya saki dawo da labaran duniya amma a takeice.
To Mahmud a takeice, wasu yararen jiragen saman yakin Amurka sun halaka mayakan sakai 16 dake da alaka da kungiyar IS a arewacin Somalia. Mai magana da yawun rundunar tsaro a yankin Puntland, Brigadier General Mahmud Muhammad Ahmed, shine ya bayyana adadin waɗanda suka mutu a wata hira da sashen Somalia na muryar Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya ziyarci kasar Saudiya a yau Litinin domin tattauna batun shirin tsagaita buɗe wuta tsakanin Isra'ila da Hamas da kuma makomar zirin Gaza idan aka kawo ƙarshen yakin. Ofishin jakadancin Saudiya a nan Washington ya ce sabon babban jami'in diplomasiyyar na Amurka ya gana da ministan harkokin wajen Saudiya Faisal bin Farhan, kuma ana sa ran zai gana da yarima mai jiran gado na Saudiyar Mohammed bin Salman. Kasar Rasha ta saki wani ba Amurke da aka kama a wannan wata bisa tuhumar safarar miyagun kwayoyi, kamar yadda kafafen yaɗa labaran Rasha da wani jami'in Amurka suka bayyana. An tsare Carlo Bias mai shekaru 28 a ranar 7 ga watan Fabrairu a filin jirgin saman Vnukovo na Moscow bayan da jami'an kwastam suka gano wani kullin tabar wiwi a cikin kayansa. Wani harin da 'yan bindiga suka kai kan wani sansanin soji ya yi sanadiyar mutuwar sojoji 6 a arewacin kasar Benin, inda dakarun gwamnati ke kokarin dakile hare-haren kan iyaka da kungiyoyin tsatsauran ra'ayin Islama dauke da makamai suke kaiwa, inji kakakin rundunar. A rangamar da aka yi a ranar Asabar ta kuma yi sanadiyar mutuwar 'yan ta'adda 17. Wani gini da ya ruguje a babban birnin kasar Masar ya yi sanadiyar mutuwar mutane 10 tare da jikkata wasu 8 a yau Litinin, yayin da wasu da dama suka bace a ƙarƙashin baragozan ginin, kamar yadda kafafen yaɗa labaran kasar suka ruwaito. A aiki da motocin ɗaukar marasa lafiya zuwa wurin da lamarin ya faru a unguwar ma'aikata da ke Kirdasa, inda jami'an tsaron farar hula suke neman mutanen da ake tunanin sun bace a ƙarƙashin baragozan ginin, a cewar jaridar Al-Akbar Al-Yawm.
Masu sauraro, duka a nan shirin namu ya zo ƙarshe a wannan lokaci, sai kuma gobe da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, 5 kenan na safe agogon Ghana, inda za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da za su zo da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Idan ana so a sake sauraron wannan shirin ko kuma waɗanda suka gabata, za a iya zuwa shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. zalika muna nan a X, Instagram, Facebook da ma YouTube. Murtala Faruk Sanyina shine ta ni gabatarwa, sai Julie Latest Gression da ta hada shirin da engineer mu Neo da Yadidi ta mana sauti. A madadin su ni Mahmud Lalo ne ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu karasa wannan lafiya. Karfe 4 na yamma daidai agogon Washington DC. Assalamu alaikum.